Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karin muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma Biwei Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumai muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji sa'insa da ta tashi bayan ziyarar da ministan albarkatun mai na jamhuriyar Nijar ya kai jihar Tawo. Sai kuma hira da wakilin Muhammad Ibrahim Kori ya yi da babban jami'in aikace-aikacen hukumar UNDP a Najeriya mai jujjalar Salihu Uba mai ritaya kan wani muradun wanzar da zaman lafiya da shugaban ƙasa ya taɓawa hannu a bara. Sai shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Sulaiman Muni Barma zai shigo da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin Amurka da Mexico sun yi alkawarin hukunta duk waɗanda aka samu da laifin tayar da fitina a bakin iyaka bayan wata zanga-zangar lumana kan tsawon lokacin da ake ɗauka wajen basu izinin mafaka, wanda ya sanadiyar wasu gungun bakin haure suka wato bankaɗe shingayen da aka saka lamarin da ya sa jami'an kan iyaka na Amurka suka harba barkonon tsohuwa. Sakatare harkokin tsaron cikin gida Christine Jean Nelson ta ce wasu daga cikin gungun bakin haure ne suka afka wa jami'an custom da na kan iyaka, wanda hakan ya sa jami'an yin amfani da barkonon tsohuwa domin kare kansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya goyi bayan dalilan da jami'an suka bayyana, yana mai cewa mutane ne masu ƙarfi suka afka musu, su kuma suka yi amfani da barkonon tsohuwa. Ya kuma sake maimaita ƙudurin gwamnatinsa, yana cewa babu wanda zai shigo mana ƙasa sai dai ta hanyar da ya bi ƙa'ida. Ministan harkokin cikin gida na Mexico ya faɗa a wata sanarwa cewa hukumomi sun cafke wani gungun bakin haure da yawansu ya kai 500 waɗanda ke yin ƙoƙarin kutsawa Amurka ta ƙarfi, amma kuma waɗanda aka samu da laifin hakan za a mayar da su ƙasashensu na asali cikin gaggawa. Amurka ta rufe ofishin zakarancinta na ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo saboda wasu sahihan bayanai da ta samu na barazanar ta'addanci. Ofishin zakarancin da ke birnin Kinshasa zai ci gaba da zama a rufe har zuwa yau Talata. An kuma shawarci duk Amurkawan da ke ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kada su bayyana kansu. Sai dai gwamnatin Congo na zargin Amurka da shirya wani labari na tsoratarwa ta hanyar rufe ofishin jakarancinta. Haka kuma ta ce Amurka da sauran mutanen da ba su da iko akan harkokin zaben ƙasar suna ƙoƙarin ɗauki hankalin masu kare ƙuri'a ne gabanin zaben shugaban ƙasar da ke tafe ranar 23 ga watan Disamba. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta kwashe shekaru biyu tana ƙoƙarin ta gudanar da zaɓe don maye gurbin da ɗan shugaban ƙasa Joseph Kabila. Kamata ya shugaba Kabila ya sauka daga kan mulki a shekara 2016 lokacin da wa'adinsa na ƙarshe ƙare, amma ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kuskwarima ta yadda ta ba shi damar ci gaba da mulki har sai an zaɓi sabon shugaban ƙasa. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi Allah wari da abin da ƙasar Rasha ta yi na take ƴancin Ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta, bayan da Rasha ɗin ta kwace jiragen ruwan Ukraine uku a tekun Bahar Aswa tare da ma'aikatansu. Jiya Litinin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wani taron gaggawa kan abin da ya faru tsakanin ƙasashen biyu ranar Lahadi. Rasha dai ta harbi jiragen sojojin ruwan Ukraine guda biyu, ta kuma buga jirginta akan wani jirgin ruwa na uku, ta kuma kwace jiragenta tana zargin Ukraine da shiga cikin ruwan tekun yankinta. Jakadiyar Haley ta bayyana kwace jiragen ruwan Ukraine a matsayin wani mummunan lamari wanda dole ne kasashen duniya duk sun taru su yi Allah wadai da shi. Tsohon shugaban kwamitin kamfen ɗin Trump Paul Manafort ya karya alkawarin da ya ɗauka da masu bincike na musamman ta hanyar yi musu ƙarya, a cewar ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller da yammacin jiya Litinin. Manafort wanda ke fuskantar ɗauri har na tsawon shekaru goma a gidan yari kan wasu laifuka da aka same shi da aikatawa na kuɗi ya amince zai bayo masu binciken alakar kwamitin campaign ɗin Trump da katsalandan inda Rasha ta yi zaben 2016 haɗin kai. A musayar haɗin kan da zai baya zai amsa tambayoyi akan gaskiya inda aka watsar da wasu tuhume-tuhume da ake masa, haka kuma masu binciken za su roƙan masa da hukunci mai sassauci. Amma sai gashi ofishin Mara ya ce Manafort ya karya alkawarin da ya ɗauka, ya kuma karya dokar tarayya ta hanyar aikata laifi da kuma ƙarya. Sai dai ofishin bai bayyana takamaiman abin da Manafort ya ƙarya a kai ba, amma lauyansa ya musanta zargin da ake masa. Daga ƙarshe baki ɗaya shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister ƙasar Canada Justin Trudeau na nuna rashin jin daɗin su da sanarwar da kamfanin ƙera motoci na General Motors yayi na cewa zai yanke kashi 15 cikin 100 na mutanen da yake ba albashi da yake biya, kuma zai dakatar da ayyukansa a wasu sassan kamfanin da ke a faɗin arewacin nahiyar Amurka.
Labaran duniya kenan, kuka saurara Sarfilu Hashim Gumel ya karanto. To bari mu bude taskar rahotannin majiyar kanan Najeriya, inda hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya UNDP tare da ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro suka fara taro na wuni biyu domin ilmantar da masu ruwa da tsaki kan yaƙi da aƙidar wuce gona da iri a zukatan 'yan ƙasa da ya shafi lamuran addini da zamantakewa. A hira da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, babban jami'in aikace-aikacen hukumar na UNDP a Najeriya, Major General Salihu Uba mai ritaya, ya ce taron na da muradin yaɗa sabon daftarin wanzar da zaman lafiya da shugaban Najeriya ya rattabawa hannu a bara.
Wannan program da muka fara wannan shekarar muka fara shi mu UNDP, muna tallafa mata gwamnatin tarayya saboda waɗannan kasidun nata da aka sa hannu, shugaban ƙasa ya sa hannu su isa ko ina, kuma mutane su gane me waɗannan kasidun suke yi, kuma mutane su gane me za su yi in sun ga abu. Wato kasidu ne wanda ya ɗauki kowa, duk ɗan Najeriya, ɗakar da mutane yanda za su yi hulɗa ta da mutane da junan su, hulɗa mai ma'ana mai daɗi wanda ba sai an tashi ana buge-buge da zage-zage ba.
Kamar kenan wani daftari ne da aka tsara wanda zai watakila inganta zamantakewar 'yan Najeriya?
Yawa kwarai, wannan daftarin da aka tsara shi shine shugaban ƙasa ya sa hannu shekarar da ta wuce, watan Agusta 2017. To kuma wannan shekaran sai ya zamana cewa an tsara yadda za a zaga jiha-jiha muna faɗakar da mutane. Wannan faɗakarwar kuma ta dogara ne da abun da su United Nations Development Program suka duba, suka gani
wannan hukumar ku ta UNDP.
Yawa, hukumar mu ta UNDP ta duba, ta gani, ta ga cewa wanne wurare ne ya kamata mu fara da shi. So wannan kaman so mu tabi ne a cikin abe waɗanda za mu yi, da kuma a cikin abe waɗanda aka shirya za a yi nan gaba.
Akwai batti na yanayin wasu manyan al'amura guda biyu idan aka yi magana sha'anin tarzoma ɗinnan da kuma lalata kwakwalen matasa, shine akwai zancen ilimi da kuma talauci. Wannan daftari da kuke kokarin tallata shi, masu ruwa da tsaki su karbe shi, ya kunshi hanyoyin da za a magance waɗannan manyan matsaloli guda biyu?
Kwarai zan ce sosai. Saboda wato duk abu ko talauci ne ko rashin aikin yi ne ko wani abu, in ya zama na kasan abin da ya kamata ka yi, za ka yi wannan abin bisa tsari. Amma abin da ba a so shine ka yi abu da baka sani ƙarshensa ba. So kaga wannan daftarin yana faɗakar da mutane, yana faɗakar da gwamnati, yana faɗakar da civil society, yana faɗakar da kowa da kowa abin da ya kamata yi mutum ya yi kamar ɗan ƙasa, ɗan Najeriya, ko kuma ma'aikacin gwamnati ne a kan matsayin shi na ma'aikacin gwamnati, ko kuma idan ma mutum ne mai zaman kanshi a kan matsayin shi na mai zaman kanshi, ya zama na cewa ya san abin da ya kamata. In ya ga wani abu ba daidai ba, ga yanda zai yi reporting. In ma ya yi reporting ya ga ba a biya mashi bukata ba, ga yanda zai yi. So wannan daftarin duk yana nan, kuma shi ne muke kira the whole of society, duka mutanen ƙasa gaba ɗaya su gane abin da yake cikin shi, su duba yanda za su taimaka kama juna, su duba inda su taimaka kama gwamnati, su duba inda su taimaka wato shugabannin hukumomin tsaro da duk sauransu, yanda duk za a hada karfi da karfe waje guda a rage waɗannan masifu da jamhuri da suke cikin kasar nan.
Watakila ko daftarin yayi tsokaci game da watakila yadda ko dai wasu rukunin mutane suke amfani da matasan nan saboda karancin abun hannu, misali ɗan siyasa.
Kamar yadda nace babban maganan a cikinsu shine faɗakarwa. Idan mutum ya san abin da yake yi, to duk wannan mai sauki ne, ba yanda zai je ya sayar da ƴancin shi akan wani, ko kuma wani saboda ya dan watsa mashi ga daya dauka ya je yana ta abin nan. Kowa ya san cewa fa dan Najeriya ne, mutum ne mai mutunci, kuma wanda ya kamata ya zauna da juna cikin mutunci da walwala da nishadi da jin dadi.
Babban jami'in aikace-aikacen hukumar UNDP a Najeriya, Major General Salisu Uba, mai ritaya, hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a Jamhuriyar Nijar, inda ministan harkokin man fetur Malam Fumakayu Gado ya kai ziyara aiki jihar Tawa da ta ɗauki hankalin 'yan siyasa a birnin Kwanni, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya haɗa mana.
A ƙarshen taronsa da hukumomi na bariki da na gargajiya da manyan ma'aikata na gundumomin birnin Kwanni da Malbaza, ministan man fetur na Jamhuriyar Nijar Malam Fumakayu Gado ya faɗakar da mahalartan game da hali na siyasa da ja-in-ja tsakanin 'yan adawa da masu mulki game da musamman kundin tsarin zaɓe a ayar dokarsa mai lamba 8 da ke hana duk wanda kotu ta ƙargame a kurkuku tsawon shekara daya da ba zai iya yin takara a kowane mataki ba.
Bayani ne mun ka bada bisa shirye-shiryen zabe na gobe masu zuwa, zabe na konseye, zabe na deputy da zabe na shugaban kasa. Kuna jin cece-kuce da ake yi tsakanin kyan adawa da bangaren iko bisa kan kundin zabe. To duka abin da sun ka tambaya da guda uku ne. Da an samu sulhu, wannan sulhu da an ka samu an kai shi wajen gwamnati, gwamnati ya reda, ya aika wajen majalisa ta reda. Sai daga baya yan adawa sun ka hiddo zance guda uku bisa waɗanda sun kace ba su reda ba. An ka koma kiran su kwanakin baya, kun gani Prime Minister ya kiran su a SNDP an kafa committee domin waɗannan tambayoyi guda uku da sun kai a magance su. Shugaban kasa shi da kanshi yace waɗannan tambayoyi guda uku da sun kai a magance su, kuma ana bisa kan za a magance su domin committee kin ya reda abin da sun ka tambaya. Bayan wannan da sun ka hiddo wata tambaya ta hudu cewa da akwai wani kuduri cikin kundin zabe da ya hana ma duk wanda an kama kaso shekara daya ko hiyanan wannan dan kasa ba shi yin takara. Dan adawa sun ka rudani bisa kai gare shi domin in an ka saurare su kamar wannan gwamnati shi ya kirkiro wannan kudirin. Alhali kuduri ne da tun bayan ba yake cikin kundin zabe, tun bayan conference national duk gwamnatin da ya zo ba wanda ya taba shi, ba wanda ya mishi gyaran huska. Wannan shine suke son kamar shaha ma wannan gwamnati kashin kaji cewa da wani dan adawa ne muke son hana mishi takara. Alhali ko ita doka ce, doka ba a yi ta ba dan mutum daya, ba a yi ta ba dan mutum biyu, na ɗan ƙasa duka gaba ɗaya an kai doka.
Shugaban jam'iyyar RDR canji reshen birnin Kwanni, bugu da ƙari shugaban rukunin 'yan adawa na wannan gundumar Maitre Abdulmumuni ya nuna cewa ba su yarda da abinda ministan ya ce ba.
Mu ba za mu yarda ba. Ni saboda ba mu iya yarda na wani mutum shi hana hamma takara, kuma jujuji mu aza musu amana. Gwamnati ta yarda da su, mu mun yarda da su. Ko ina duniya an dan tabbatar da jujujin Nijar suna da adalci.
To nan ana magana ne akan sasantawa can sai NDP wanda yake su suna cewa sun amince can wurin sasanta tsakanin 'yan siyasa.
Ai matsalolin zabe na da wanda za a zabe. Matsalolin zabe muna da kwarari, an sun yarda mu sa kwararin mu masu kula mana da zabe. Matsalolin waɗanda za a zabe cire hamma ba mu yarda da shi.
Shi dai wannan halin na tikikaka na siyasa a Jamhuriyar Nijar ana danganta shi da abinda Hausawa ke cewa mai abu ya rance mara abu ya rance. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida na birnin Kwanni, kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Madogara Allah madogara
Lele, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murna murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma nan Washington ke ciwa karfe 2 da kwata na asuba. Ga baba Yakubu Makiri da maimaicin Adawo Lafiya shirinmu na gaba.
Matafiya Adawo Lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma muna ci gaba da hira da Alhaji Bello Muhammadu Babura, tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO, wanda ke mana fashin baki akan ayyukan hukumomin kiyaye tsira a Najeriya da yadda kuma suke gudanar da ayyukan su. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwali ya tambaye bakon namu ko shin rashin kulawar hukumomin kiyaye hatsira ne ya sa motocin haya suka zarce masu motocin kansu ko private yawan hatsira a Najeriya ba kaman farko yanda masu private din ne suka fi yawan hatsarin ba. Sai ya ce
kamar yanda na faɗa maka, motocin da ake shigowa da su yanzu motoci ne wanda suke ingantar su da kage ne, domin yawancin zaka sun zo dan su in sun sayi mota magana su canza tayi ma babu ita ba su canza tayi. In ka duba ga a kasashen nan namu, wataƙila Afirka nan kaɗai ake zuwa a cikin kasuwar second hand tires har yanzu a nan, wannan bai kamata ya yi haka ba.
Kwancen taya
a mota sabuwa yanzu ga misali Homa ɗin nan in za ka sayi ta kai miliyan 20, ba zai sai mutum miliyan 20 ya sa a hanya. Saboda haka babu yanda za a yi mutane dole su je su sayi motoci ta kumbo. In an sayi ta kumbo ne ba lalle ne ta zo da lafiyar da ya kamata ta zo da ita ba, ba lalle ne kuma ta zo da abubuwan da zai sa ta inganci ba. Wannan in an sa ta a hanya kuma zai iya faruwa duk yanda mutane ga san yanda soyayya da san zuciyar mutanen me yake. Mutumin da ya sayo mota dan wadan wani abu ne wanda magana ne ta manajin tana nan bakin mu hore shi ai manajin ta fa haka wadansu kuma za ka ga direbobin ne rashin sanin muhimmancin masana'ar su bai sa san dake muhimmancin sana'ar su da wani kima ba, yau da shi tukin kansa saboda kana roƙo mutane da kanka dama kuma komai na iya faruwa irin haka. To wannan kuma harki ne shi ma da ya kamata a ce hukumomin da suke kula da hanyoyin nan su ma sun tabbata suna kokarin nunawa masu kai amfani da hanyoyin muhimmancin sana'ar su ta abubuwa hanyoyi da yawa da dama tunda suna da kungiyoyi daban-daban wanda lokacin da nake biya wannan sun muna haduwa da kungiyoyin muna tattaunawa daga lokaci zuwa lokaci kuma yanzu man na san ba za a kasa mu haka ba.
Akwai wani batu wataƙila koda hukumomin nan da muke magana a kan suna kula da zirga-zirgar ababen hawa suna kokawa na ɗabi'ar mutanen Najeriya ka ɗauka gabaki ɗaya, misali cewa ba sosai muke son bin dokoki ba, misali na shi kansa tuki ɗin, duk da cewa idan aka samu akasi kuma mu ne muke jikata. Yaya kake ganin su waɗannan hukumomi da gwamnatoci suka kirkiro na tabbatar da lafiyar ababen hawa da tabbatar da cewa mutane suna zirga-zirga cikin kwanciyar hankali da lumana, ya kake ganin za a iya canza tunaninmu al'umma su gane cewa akwai buƙatar sibeya ga dokokin da ake da su na sifiri?
Wannan za a iya da mun dalili kamar da yake ga maka hukumomin suna da tsari irin nasu kamar mu lokacin da muke biya ai muna yin road safety week
cin makon lafiyar titi,
yawa muna wannan sai dai ka san fadakarwar za ta zama limited ba za ta
zama takaitacciya.
To amma idan gwamnati za ta tayar a dinga sanarwa sosai ana faɗakar da mutane abin zai sauki su kansa mutane dan sautai lokacin da ke biya o muka tsaya da driver muka same shi dilefi wanda zai fara fitowa ya maka magana fasinja ne dan Allah ana wurin kai ka taimake mu wace to amma ni lafiyar sa nake karewa ko ya duk kowa da abin da yake so in yi sai nayi ina tabbatar abin da yake so a yi sai an yi sannan su wuce wannan yana faruwa hayya mutanen mu haka ne yanzu zaka ga an dauko mutan an sashi a boot amma bai dawo ba ka tsare shi ka shi hutu yi yi fitowa na shaka ne a gabana akwai lokacin da ta ho daga Abuja hanya motar gob da mutane a cikin mutun tara suka mutu a gabana kuma har akwai a cikin boot wallahi to irin waɗannan suka taya maki mutane da amma zaka ga musu biyar sai sayar da ba akan naira 300 sai mutun ya je kai kansa ya baro ya samu ragin 300 a ce shikenan zaka bada in 500 za a biya a ce shikenan ba 200 bari ya maka shiga boot sai ya shiga ya zauna to waɗannan abubuwan da ya kamata su hukumomi su tayar su hana mu lokacin mu ba wai ka dauko mutane a cinkushe a mota ba wallahi ka dauko mutane da dabbobi kana cikin matsala sai mun sauke dabbobin sai ka bi wahala sai ka biya masu fanjojin da ka dauko musu dabbobin dole sai kai haka to amma yanzu sai ga akuya da tinkiya da mutane a ciki a lokacin ku babu a bosu ka sako mutane babu kai sama zamu hana ka a lokacin da muke biya o in an ce mutum yana hanya mushe mana hanya dai ba baya bi in ya san bai da gaskiya in ka san ba ka takardun mutane kirki ko ka san mota ka bata lafiya tana a haƙi ko tana na abu ba za ka ba dan saboda za ku tsare ka kuma za mu maka aiki to anan duk abubuwan da aka rasa ne ba a training ba capacity building mu a lokacin muna zama wani lokacin koda ba training ba muna zama da ogamu mu zauna mu tattauna abubuwa wannan lokacin wannan yana faruwa yanzu baya faruwa shine ba sani gaskiya to wannan abubuwan da ya kamata hukumomi sun hadu sun duba sun sake samun matsaya sosai ingantacciya wata yanzu za su ga haduwa su tattauna suna abubuwan da ya kamata
bari mu ja burki a nan sai sabon mako a madadin bakon namu Bello Muhammadu Babura da wakilin namu na Kano da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to amin baba yanzu kuma ga salamun mun barma da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan jamhuriyar Niger a wannan mako
fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa bankin duniya da hukumar bayar da tallafi ta kasar Faransa AFD da UNFPA sun umurci hukumomin Niger su amayo wasu miliyan 580 na sefa da suka yi batun dabo a asusun gwamnatin kasar wanda ainihi ya kamata ya yi amfani da su a fannin kiwon lafiyar al'umma jaridar L'Eclosion na cewa Kotun kare shari'a ta fara sauraron karar lauyoyin hafsoshin da kotun hukunta laifukan soja ta yanke wa zaman wakafan shekaru akalla 15 a bara saboda samun su da yunkurin kifar da gwamnatin Muhammadu Isu. Jaridar ta ce waɗannan sojoji a ƙarƙashin jagorancin Janar Salu Suleiman na ganin ba a yi masu adalci ba yayin da kotun ɗaukar ƙara ta yi watsi da wata buƙatar bayar da belinsu. Saboda haka suka garzaya kotun Cour de Cassation wacce za ta bayyana matsayinta a ranar 19 ga watan Disamban da ke tafe. Jaridar Le Republicain ta ce mahukuntan Niger da ONG Noe ta kasar Faransa sun kaddamar da shirin ɗauke wasu raƙuman dajin kasar kimanin 10 daga gandun dajin Kure zuwa wani gandun dajin da ke Gadbeji da zummar magance cinkosonsu a ƙauyen na Kure inda yanzu haka raƙuman daji sama da 600 ke rayuwa a wannan shiya. Jaridar ta ce ainihi gandun dajin Park de Dubuque aka hanga domin wannan shiri to amma lura da yadda raƙuman dajin ka iya ƙetarawa zuwa Benin ko Burkina Faso da sunan kiwo ya sa ma'aikatar kare muhalli mayar da su zuwa Gadbeji inda za su samu cikakkiyar kariya daga barazanar mafarauta. Jaridar Air Info ta ruwaito cewa ƴan sandan birnin Agadez sun bankaɗo wasu gidajen masu safarar bindigogi da harsasai cikinsu har da limamin wani masallaci bayan da wani baƙauye ya tsaye gumtawa hukumomi cewa ya ga wasu matasa masu rawani sun faka babura a kewayen gari. Jaridar ta ce a jajibirin wannan cafka ƴan sandan na Agadez sun damƙe wasu ƴan ƙasar Mali biyu waɗanda suka ɓoye wata Land Cruiser a wani gareji. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gada Malam Sule, sai kuma rayu da kuma su saurare kuke aikowa ta wayar tarho. Rayoyin ku masu saurare, sai ku rika aikowa, sannan a hankali za mu rika bayyana su kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Hukumomin Amurka da Mexico sun yi alkawarin hukunta duk wanda aka samu da laifin tayar da fitina a bakin iyaka bayan wata zanga-zangar lumana kan tsawon lokacin da ake ɗauka wajen ba su izinin mafaka, yanda ya sanadiyar gungun bakin haure suka banka da shingaye da aka saka lamarin da ya sa jami'an kan iyaka na Amurka suka harba warkunan tsohuwa. Sakatare harkokin tsaron cikin gida Christine Nelson ta ce wasu daga cikin gungun bakin haure ne suka afkawa jami'an custom da na bakin kan iyaka, wanda hakan ya sa jami'an yin amfani da barkonan tsohuwa domin kare kansu.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya, amma nan da hantsi abokan aiki mu za su sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da Noma Tushen Arziki da Mustapha Nasiru Batsari yake gabatarwa, shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Za ku kuma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula da dandamalin VOA. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Guma da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniya mu Zainab Alheri ke muku fata alheri, ko ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.